الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kankan da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da aminanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya musu rahama da jinkai ya kuma yafe musu kurakuransu mu da muke raye Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan ibadu da muke a wannan wata da addu'o'i da muke a wannan wata da dukkan sauran ayyuka na nagarta Allah ta'ala ya karbe su ya amsa mana wurare da muka kasa a matsayin mu na ƴan adam muna roƙon Allah ta'ala a cikin rahamarsa Allah ya yafe mana abubuwa da suka dame mu a kafar mu Najeriya tun daga matsala ta tsaro gurɓacewar tarbiyya mutuwar zuciya talauci da kuncin rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya sawwaka wa kowa a ciki wanda yake da matsala Allah ta'ala ya magance mana waɗanda suke tada fitintunu kala-kala tun daga terrorism banditry da kidnapping muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su in ba za su shiri ba Allah ya sa dukkan bala'i da suka wawuso ya kare a kansu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na tara darasi na 19 a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1447 insha Allahu ta'ala muna cikin suratul nisa sura ta 4 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama jiya mun tsaya daidai kan aya ta 12 yau zamu tashi akan aya ta 13 insha Allah gabanin karatu dazun mun rufe tafsiri na iyaye mata wanda muka yi waɗannan gajerun surori guda 10 daga suratul fil zuwa suratul nas muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da shi ga baki daya bayan tashi a karatu kuma na koma gida nake samun labari akwai wani wanmu bawan Allah na ƙwarai da Allah ya dauki rayuwarsa kusan wata 2 da kadan Allah ta'ala bai sa na sani ba dazu dotansa wato Esther take gaya wa iyali na a darasi na mata cewa ai babanta ya rasu kuma ta san alakarsa da malam har ga Allah ban sani ba duk da dai mutum ne mai muhimmanci gare ni mai muhimmanci a society amma wallahi ban ji labari ba Allah ya boye labarin daga gare ni shine barista Abdul Ghani Muhammad Bello asali da shine national president na Muslim Lawyers Association of Nigeria gaba daya ya shugabanci dukkan lauyoyi musulmai na Nigeria ya zama shugaban su mutum ne mai riko da addini mutum ne mai sanin ya kamata mai halin dattaku mai kishin addini da kuma kasa gaba daya mutum ne mai son taimako mutum ne mai zumunci mutun ne mai juriya da hakuri, mutun ne mai yafiya. Rabona da shi na ƙarshe shi ne ya yi ciyarin wani taro da na gabatar da lecture a Gombe State University, wanda Muslim Lawyers Association of Nigeria suka shirya Gombe branch. Idan zan tuna zai zama kaman 20 ne ga April 2025, kasa da shekara ɗaya. Muna wurin mun gada da shi a high table, mun yi taɗi da makamantansu, not knowing cewa ashe a ƙarshen December na samu labarin Allah ya ɗauki rayuwarsa kamar da ake gaya mini ɗazu. Lecture lokacin da ya yi magana ne akan the future of legal practice, how artificial intelligence is revolutionizing the profession. To da yake lauya ne kuma wanda suka shirya din a ƙarƙashinsa suka yi aiki a baya, to shi ya zo ya ciya din. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da ‘yan uwansa da jini da sauran lauyoyi da suka yi aiki tare da wanda ya shugabance su da abokanansa da makwabtansa da dukkan jama’ar da suka taɓu dalilin mutuwarsa. Allah ta'ala ya gafarta masa ya yafe masa, kuma Allah ya ba kula don haƙuri. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib. Muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci bayansa, Allah ya kula da zuriyarsa bayansa, Allah ya kula da zuriyarsa bayansa. Dukka cikin taronmu a nan a zahiri ko a masu sauraron mu, duk wanda aka masa rasuwa, muna roƙon Allah ta'ala ya bashi ladan haƙuri, ya kuma gafarta wa mamatansa ko mamacinsa ko da mu bamu samu labari ba. In akwai tambaya mai munasaba, injiniya bismillah.
Malami, tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum.
Na'am, wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sai Allah ya ji gan iyayen malam da na rahama.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace tambaya.
Na'am.
Gona ce aka yi ta masallaci kuma ta kai nisabin zakka. Shin akwai zakka a amfanin gona? A shawarwa lafiya daga Umar Abubakar Yobe.
Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa na Al-Majmu' volume na 5 namba na 481 zuwa da 2 zuwa da 83 ya ce a inda yadda aka faɗi tambayar haka take, yace babu zakka akan amfanin gona na masallaci da yake masallaci da aka yi don public interest. Dukkan abin da yake public interest ne, ba mallakar wani mutum ɗaya ba ko wasu taron jama'a da suka hada kuɗi suka yi, an yi shi don public interest ne. To a magana mafi inganci babu zakka a kansa. In amfanin gona ne aka yi shi na public interest, masallaci ne, masallacin nan ba na mutum ɗaya ba ne, waƙafi ne na al'umma ne gaba ɗaya, sai masallacin ya fara yin noma don ya samu kuɗin shiga ya yi wasu harkoki, wannan amfanin gona na masallaci a magana mafi inganci babu zakka a kansa. Saboda dalili na farko, idan muka duba zakka an wajabta ta ne akan abin da mu muka mallaka ɗaiɗaiku, kamar da tafsirin Ibn Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya tabbatar da khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. A ƙarƙashin wannan aya cikin suratul tauba ko aya ta 103 yana cewa dukkan abin da aka tara shi don public interest ne, to a ka'ida ta addini babu zakka akan wannan gaba ɗaya. In dai public interest ne, ba a cire zakka a kai. Don haka idan masallaci ya tara kuɗi, wannan kuɗin sai ya tara sai ya yi noma, to ya zama public interest. To public interest babu zakka kwata-kwata a kai, insha Allah ta'ala. Haka Sheikh bin Bas rahmatullahi alai ya ƙara da cewa a cikin Majmu'un Fatawa nasa volume na 14 namba na 37 yana cewa koda kuɗi aka tara na gina masallaci ko na gina community school ko na gina makabarta ko gina wani abu mai kama da haka, yace koda kuɗin nan ya kai zakka, to ba za a cire mar zakka ba. Wanda ya masa tambaya yace shi ne aka bashi kuɗi na gina masallaci, kuɗin ya shekara a wurinsa ba a fara ginawa ba, amma ya kai zakka, za a cire zakka? Yace ba za a cire ba, don masallaci public interest ne. Tunda ba individual interest ba ne, ba a cire zakka a kuɗin da yake na public interest. Sai yace ba za a cire ba, amma tunda an baka kuɗin gina masallaci, to to abin da ya dace kai a gaggauta gina masallacin. So da haka any kudi da yake mallakan masallaci ne na account, makaranta ce ta community aka yi ta ba individual makaranta da wani investing ba, kudi ne na makabarta, kudi ne da aka tara don a yi wani ainihin empowerment center na community ba na individual ba, da kudin da abin da ya shigo a ka'ida babu zakka a kai. Wannan shari'a ta yi sauki a kai insha Allahu ta'ala babu zakka, don haka wannan tambayar babu zakka a kanta insha Allahu ta'ala. Ah, to dai, assalamu alaikum. Alhamdulillah. Muna maraba da ɗaya daga cikin ƴan uwanmu, kuma wa ga alaramma Abar gwani Abdullahi Abba Zaria, shi a matsayin wa yake gare shi da ya ba su sani ba. A'a, ni da ya ga muka ga mu ce mun yake ina kanina. In mun gabu da shi ce mun yake ina kanina. So ga gani ya ce, kai ka ce baba, shi ya ce kai kani ne. So ne kake zuwa faɗa? Shi ne Right Honorable Dr. Tajuddin Abbas, wanda yake kuma speaker na House of Representatives. Muna maraba da zuwa kai, Your Excellency. Allah ta'ala ya albarka. Shugabanci da ake, Allah ya ƙara jagoranci, Allah ya ɗora ku akan daidai, shaidan Allah ya sa ku fi ƙarfinsa, duk abin da zai kai ku aljanna Allah ya ba ku ikon yinsa, abin da yake gayyato fushin Allah, Allah ya nisance ku daga gare shi, duk abin da zai ƙara tsoron Allah, Allah ya taimake ku akai, duk abin da zai ƙara muku tausayin talaka, Allah ya taimake ku akai, duk abin da zai kuntata wa talaka, Allah ta'ala ya nisantar da ku daga gare shi da mu gaba ɗaya. Nauyi da Allah ya ɗora muku, Allah ta'ala ya sa ya zama sadadin da za ku bi shi ku shiga aljanna. Muna maraba da zuwa insha Allah da dukkan jama'ar da suka rako shi insha Allah. Ta bismillah.
Na'am, malami tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Yace Allah madaukakin sarki ya cikin iyayenmu baki daya.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Idan Allah ya yi niyya ka karanta wa malam tambayan nan nawa.
Na'am.
Sannan wasu idan za su yi sujjada sai sun zauna a zaune za su yi kabbara, sannan in za su tafi sujjadan su sake yin kabbara, wasu kuma ba sa yi, wanne ne daidai? Malam dan Allah ne daidai, jazakumullahu khairan.
Lajnatu da'ima lil buhuthil ilmiya, a jerin gwanan fatawoyinsu volume na 8 a namba na 7 sun ce ana yin sujjadar rafkanuwa kala biyu ne, akwai qabla salam, akwai ba'da salam, gabanin ayi sallama da kuma bayan an yi sallama. Suka ce wanda mutum yayi ragi a sallah, wani abu ya manta ya rage, to a ka'ida bayan ya kammala tahiyya, gabanin yayi sallama sai yayi sujjada daya, ya ƙara yin na biyu, idan ya dago a magana mafi inganci ba sai ya ƙara yin tahiyya ba sai ya sallama. Idan kuma ƙari ne mutum yayi a sallah, to a ka'ida zai bari sai ya fita a sallah din yayi sallama, sai ya sujjada guda biyu, sai ya dawo ya zauna yana zama ba sai ya ƙara tahiyya ba sai yayi sallama. Sannan sai suka ce na uku, idan mutum ya samu kokwanto amma yana rinjayar da wani abu akan wani abu, to a ka'ida suka ce zai yi qabla salam ko ba'da salam. Ba'da salam, amma in ya samu kokwanto akan abu biyu ya gagara rinjayar da ɗaya akan ɗaya babu rinjaye, to anan zai qabla salam ne. So duk inda ka rinjayar da wani abu kana ga 60% da ina ga nayi 40 ban yi ba, to ba'da salam ne. In kuma kokwanton ya zama 50-50% babu ɗaya da ya rinjaye ɗaya, to anan qabla salam ne. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi a cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni ya fitar da su hukunce muhimmai akan sujjadar rafkanuwa a sallah, shine sujjada na forgetfulness. Yana cewa a cikin volume na 3 namba na 389, yana cewa idan mutum yana cikin sallah sai yayi wani abu na shari'a amma a wurin da ba nasa ba, min babil misal, a cikin ruku'i ana subhana rabbiyal azim, sai manta a ruku'i sai wanda ake asjada subhana rabbiyal a'la, yace kaga abu ne an shar'anta amma sai dauko addu'ar sujada yayi ta a ruku'i ko ya dauki ta ruku'i ya sujada anan yace idan ya idar da sallan zai yi sujada ta me zai yi ta ba'adi amma sai yace inda zai yi ba'adi shine idan yana ruku'in sai ya subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sai ya tuna ai ba shi bane sai yayi deletion wannan sai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim to kaga wanda ya deletion din nan ya zama kari to anan shine ba'adin amma in ku yayi kokari yayi wanda ba shine a gurbin ba kuma bai meye ba sai bayan ya idar da sallar ko kuma ya bar gaban sai ya tuna to anan magana mafi inganci yace kabli zai yi iya da littafi mai muhimmanci dan pamphlet ne mai muhimmanci sunan sa risalatun fi ahkami sujudus sahwi wato message ne akan yadda yake karantar da mu yadda ake kokarin gyara sallah in ta bace yana da hukunce hukunce da dama tambayar ka ta biyu shine cewa zai yi kabbara ne yana zaune ko kuma idan yana tafiya dukkanin wani kowanne ka dauka akwai dalili mai karfi amma wanda yafi karfi shine cewa in zaka tafi sujada ta rafkanuwan zaka yi kabbara lokacin tafiya saboda hadisi da yake muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi wanda Imam al-Bukhari rahimahullah ka shi hadisi na 403 manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana cewa yukabbir hina yasjudu yana kabbara ne a lokacin da yake yin sujada kaga hina iya nufin kaman a time da kake yi ba a lokacin zaka yi kai ba a lokacin da yake yi ne so da haka lokacin da zaka yi kabbara na sujudu sahwi Allahu akbar to kana kabbaran kana tafiya sujada wace addu'a ake yi ala ayi halin ba a samu wata tabbatacciyar addu'a ingantacciya ta sujudu sahwi ba sai dai wannan hadisi shi ma ya shiga cikin babin sallu kama ra'aytumuni usalli hadithin Malik ibn al-Huwairith na 603 a Bukhari cewa ana yin addu'a ce irin wanda ake a cikin sujadar sallah subhana rabbiyal a'la ko subuhun quddusu rabbul mala'ikati war-ruh ko wata addu'a tabbatacciya in aka yi ta yayi sai mutai Allahu akbar yi sujada daya ya dago ya kara Allahu akbar ya sake dagowa yana dagowa sai yayi sallama ba sai ya kara yin tahiyya ba in ya kara tahiyya kuma sallarsa ta yi ba ta baci ba wallahu ta'ala a'lam zamu tashi a cikin suratul nisa insha Allahu ta'ala daidai kan aya ta nawa ramma aya ta 13 ne ko jiya mun kammala magana akan rabon gado ya dauke mu kwana 3 da ya shafi haƙoƙin rabon gado wanda ake ba wa iyaye idan ɗa ya rasu wanda ake ba wa ƴaƴa idan iyaye sun rasu sannan kuma da wanda ake ba wa ƴan uwa wato kaman mata in miji ya rasu da wanda ake ba wa miji in mace ta rasu da kuma ƴan uwa ta bangaren mahaifiya to wadannan su muka yi magana akai kwaya ɗaya ne ba mu yi magana ba shi kuma yana ƙarshen suratul nisa aya ta 176 ita ce aya ta ƙarshe wannan kuma ta mai nisan kwana ne a cikinmu don wanda zai ga ƙarshen nisa'in nan sai wanda Allah ta'ala ya sa yake da ƙarin kwanaki mai yiwa mu gani mai yiwa ba da mu za a yi ba da wasu za a yi wallahu ta'ala alam Allah dai ɗauki rayuwarmu da imani abu ne na nisan kwana Allah ne ya san me zai faru Allah shi sa mu wanye lafiya aran ma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن يحبهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
الله يتي تلك حدود الله ونسوني إياكوكين الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله waɗancan da aka bayyana su ne iyakoki na Allah waɗanne ababe shi tilka kaman ismul ishara ne a larabci wato ana pointing in kace haza wannan in kace zaka wancan is far from you in kace hazihi wannan kusa da kai in zaka ce waccar sai ka ce me
tilka
waccar abin da yake far away sai ka ce tilka so Allah yace tilka hududullah waɗancan limit ne na Allah iyakoki ne jurisdiction ne na Allah ya sanya iyakoki ayi kaza kada ayi kaza shi yasa Allah ta'ala yana da jurisdiction nasa akwai jurisdiction na yinayi abin da yake wajibi gare mu akwai jurisdiction na ya haramta cewa kada a kuskura a aikata duk abin da yake na wajibi sallah zakka azumi da muke a yanzu a ramadana ciyarwa fi sabilillahi biyayya ga iyaye kula da iyalai biyan kudin makarantar yara kula da tarbiyyar su duka jurisdiction ne na Allah na me na umurni ba mu cin abinci da rana a ramadana saboda jurisdiction ne na Allah ya haramtar da a ci abincin ke sa a ciki Allah yace yayi setting limit limits din akwai na kuyi nayi na akwai ku bari mun bari so da yace tilkan nan ishara ne zuwa ga hukuncen gado da muka karanta inda Allah ya raba gado kamar yadda muka fada a farkon musulunci a lokacin jahiliya ba a ba wa mata gado uwa ma da mutum ta haife shi ana iya raba gadon babansa a bashi ita a gado ya dauki uwarsa a matsayin kadarar gado wani ya kai ta gida yana mu'amalan aure kamar yadda babansa yake zama da ita ba a ba wa matan aure gado ba a ba wa ƴaƴa gado zuwan musulunci ne wajefta cewa kar a raba mata a gado bayan kada a raba su yanzu su ma suna da haƙƙi a cikin gadon gabanin zuwan musulunci babu wannan in muka duba irin ancient Greek civilization da ancient ainihin kaman Egyptian civilization da ancient Roman civilization a tarihinsu gaba ɗaya ba a ba wa mata gado before zuwan musulunci waɗannan civilization sun ba su ma san mace na da haƙƙin gado ba sanda addinin musulunci ya yi emancipating mace ya ce a ba ta gado su ma suka fara bayarwa shi yasa Allah ya ce wannan raba gado da muka yi tilka hududullah iyakoki ne na Allah kar ku zo ku yi challenging me yasa aka ce wani one o ba kaza wani one o ba kaza ai Allah ya riga ya yi limit akwai inda ake ba da 1 over 2 akwai 1 over 4 akwai 1 over 8 akwai 1 over 6 akwai 1 over 3 akwai 2 over 3 waɗannan su ne fractions guda shida da Allah ya kira su a Qur'ani na raban gado sai kuma masu cin gado bil asaba wanda suke jira a raba wa kowa nasa abinda ya saura su zo su ɗebe shi ne kaman ɗa namiji yana da asaba baba yana iya samun asaba ɗan uwa na wurin uwa da uba in mutum ya rasu na kalala shi ma yana da asaba su ne wanda ba su da limit sai an ba wa duk wani mai rabo-rabo abin da ya saura su sai a ba su to yadda Allah ya raba nan sai ya ce mana tilka hududullah wannan iyakokin Allah ne ma'anan hudud jam'i ne na haddun haddun shi ne singular hududun kuma plural ne larabci ana ce masa jam'u taksir wato plural ne da aka karya siffar singular nasa so da aka ce tilka hududullah iyakokin Allah ne waɗancan inda an ce tilka haddullah sai zama wancan iyakar Allah ne to sai zama iyakokin na Allah limit da ya saka ashe ba ɗaya bane suna da yawa a bangaren umurni akwai limit a bangaren hani akwai me limit don haka tilkan nan a nahau ka'ida ismul ishara ne kuma muftada ne hududullah din mudafun wa mudafun ilayhi ne kuma asluhu shine khabarul muftada so don haka tilka hududullah waɗancan dukkanin su iyakoki ne na Allah subhanahu wa ta'ala iyakokin Allah a shari'a ga dukkan halittunsa na mutane saboda shi maganar Allah a Qur'ani ba ta takaita ne zuwa ga musulmi kadai ba dukkan dan adam da aljani Allah ta'ala yana magana da shi a Qur'ani limit na Allah iyakokin biyu suke rabuwa generally. Na farko akwai hududul wajibat, al'amura na wajibai da Allah ya umurce mu, sallah, zakka, azumi, kyautatawa iyale, daukar nauyin iyalai, kiyaye haƙƙin makwabta, cire zakka, raba gado, duk da makamantansu, wannan kaga abubuwa ne na wajibai. Akwai kuma iyakoki su kuma na haramun, a nisanci shan giya, a nisanci shirka, a nisanci ƙarya, a nisanci cin amana, a nisanci zalunci, a nisanci duk abin da Allah ya haramta, wannan su kuma limit ne na kada aikata. So da haka akwai hududul wajibat, akwai hududul muharramat, wato akwai iyakokin tilas, akwai iyakokin kuma kar a kuskura a yi. To bawan Allah na kware shine mai kokari, duk inda aka ce a yi yana yin kokari ya ga yayi, kuma day on a daily basis yana kokari ya ga yayi improving. Inda aka hana, ka'ida no one is perfect, amma bawan Allah na kware kullun kokarinsa ta yaya za a yi minimizing kasawarsa, abinda Allah ya haramta ta yaya za a yi na ƙara takaita su. Kullun bawan Allah na kware ya zama bin umurninmu na Allah karuwa yake, nisantan sabon Allah raguwa yake. A wajen bin Allah muna ci gaba, a kasawar mu kuma muna kokarin yin me rage adadinsa. Waɗannan su ne limits guda biyu na Allah da ya ce mu riƙa kiyaye su. Kuma daman dukkan manufa ta aiko annabi gare mu shine dan ya karantar da mu waɗannan limits din, na muharramat mu nisanta, na wajibat mu aikata. Aran ma kana da ayoyi a Qur'ani ko da misali ɗaya ko biyu da za su bayyana mana iyakoki na Allah, in akwai misalai ka kawo su.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
Arama arama ya kawo mana misalan ayoyi guda biyu a Qur'ani duka suratul Baqara, amma bari na fara da ta biyun gabaninmu da ta farkon. Ta biyun Allah ya ce tilka hududullahi muhallu shahid, ta biyun as-salaku maratar ya zama Baqara aya ta 229. Sai ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududullahi fa ulaika humuz zalimun. Sai ya ce wannan su ne iyakoki na Allah, ya sa limit. Sai ce fala ta'taduha, kada ku yi crossing, ku fita daga limit din, wato ku rayu cikin abin da Allah ya wajabta muku da wanda ya halattar muku, kar ku fita a cikin halaccin Allah. Kaga sai ce fala ta'taduha, kar ku yi ta'addancin ketare iyaka. A ta biyu da ya kawo mana ita ce uhilla lakum laylatu siyami rafathu ila nisaikum, aya ta nawa? 180. 187 haka ne, Allah ya muku albarka. Kaga anan sai yace tilka hududullahi fala taqrabuha, wadancan iyakoki na Allah ne kar ku kuskura ku kusance su. Wannan shine abinda Allah ya haramta, shi abinda Allah ya haramta kar ku je kusa da shi, abinda ya wajabta da wanda ya halatta kuma ku rayu a cikin su. To kaga shingen Allah biyu ne, akwai shingen umurni akwai shingen hani. So daka fala ta'taduha, ku rayu a cikin abinda aka halattar. Fala taqrabuha, kada ku kusanci abinda aka haramta. Wadannan ayoyi duka biyu a Bakara ne ta farko 229 ta biyu 187. Don haka mu rika kiyaye iyakokin Allah, shine amfanin addini. Mu rika kokari, umurni muna bi, hani muna nisanta. Allah shi sa mu wani lafiya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, duk wanda yayi wa Allah ta'a da manzonsa, duk wanda yayi wa Allah da manzonsa biyayya, yudkhilhu jannatin, Allah zai sanya shi a cikin aljanna. Kaga anan wurin sai Allah yace wa may yuti'illaha wa rasulahu, bai ce wa may yuti'illaha kuma wa may yuti' rasulahu ba, sai yace wanda yayi wa Allah da manzonsa da'a da yace. Saboda a ka'ida na addini, bin manzon Allah bin Allah ne. Saboda ai ba mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai don Allah ya aiko shi. So by implication, in muka bi annabi Allah muke bi, don annabi dan aiken Allah ne. Shi yasa ba a maimaita cewa sai mun bi annabi ba, kawai wanda ya bi Allah da manzonsa, don bin Allah da manzonsa bi ne guda daya. Kuma annabin bai zuwa da wani sako sai sakon da Allah ta'ala ya umurce shi da shi. A ran ma kana da misali akan wannan da zai ba Qur'ani ɗaya ko biyu.
Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah, walau annahum idh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.
Haram ma da yana ta isan mu da ƴan tagwaye yau. Na zuna ce aya biyu ya ka duka a Baqara, yanzu na ce misalan biyu ya ka duka a cikin Nisa'i. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Allah yace ba mu aiko manzo ba sai dai dan a masa biyayya da izinin Allah. Kaga kenan ashe bin annabi Muhammad bin Allah ne. Wannan zai zama suratul Nisa aya ta 64. Ba mu aiko annabi ba sai dai don a bi shi da izinin Allah. Shi yasa babu dama mutum ya ce na yadda da Allah, na yadda da Qur'ani, amma ban yadda da maganganun annabi Muhammadu ba. Ai ba zai ai addinin ba. Ta yaya za a yi? Na farko, ta ina muka san Allah? Ta hanyar annabi muka san Allah. Na biyu, ta ina muka samu Qur'anin? Ta hanyar annabi muka samu Qur'ani. Sai muka yadda da Allah, muka karbi Qur'anin, maganganun manzon Allah da suka daba, sai muka ce a su ba mu yadda da su ba. Ai kaga wannan ai ya zama rashin hankali. Ba yadda za a yi mutum mai hankali ya karbi Qur'anin da ya zo daga gare shi, kuma Qur'anin ya ce maka shi annabin baya magana a kan son rai sai dai in wahayi aka masa, kuma shi annabin ka yadda je ka yadda da shi, amma maganganunsa ba ka yadda da su ba. In ka ce ba ka yadda da su ba sai ka rusa su, ka ce babu su, to sai mu ce kawo waɗanda ya faɗa. Ai ba dama ɗan adam ya zo duniya ya yi addini 13 years in Makka, 10 a Madina, a ce ba maganganunsa. Maganganun da aka yi gabanin ya zo, ai akwai su kuma an rubuta su. Waƙe ma da aka yi ba maganar Allah ba, gabanin ai koshi, ga su shu'ara'ul jahiliya, babu su. To tun da ka ce wannan ba nasa bane, ina nasan suke? Ai ba dama ka kore baka kawo wani ba. A shekara 23 nan me ya faɗa? Shi yasa bin hadisi bin Qur'ani ne, bin Qur'ani bin hadisi ne, ba a raba su ga baki daya. Shi yasa Allah yace may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, duk wanda yayi wa manzon Allah biyayya, to a gaya masa Allah yayi wa biyayya. Saboda ba ka raba Allah da annabinsa, ba za ka taba raba su ba. In dai Allah ne, ba ka raba shi da annabinsa ba. Mafhum? Tayyib. Shi yasa ka'idan addini, ana addini ne da bin Qur'ani da bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na uku, da ijma'in malamai da suka yi, waɗannan su suka fi komai ƙarfi a ƙarfin hujja Qur'ani ne number 1 number 2 shine hadisai number 3 shine ijma'in malamai duk inda ka rusa Qur'ani ko hadisi to addinin gaba ɗaya ake rusawa saboda babu dama addini ya tsaya ba tare da an yi aiki da Qur'ani da hadisai ba duk inda aka rusa Qur'ani an rusa addini duk inda aka rusa hadisai wallahi al'azim an rusa addini don haka Allah ta'ala ya ce wa may yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah ya bi manzonsa menene sakamakon sa yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi aljanna aljanna sai ya ce jannat a matsayin plural wato aljannonin kala-kala ne a karatun baya ai mun yi bayani yadda suka zo cikin suratul rahman ba sai mun maimaita ba a wurin ko Allah zai shigar da shi aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda korama ke gudana a ciki jama'a aljanna ba dai take da duniya ba mu rika bambancewa saboda wani lokaci sabo yau da kullun yana sa mu rika dauka wai ni'imar aljanna tana kama da ni'imar duniya Allah ba dai suke ba duk jin dadinka a duniya in mutun ya shiga aljanna na sakan dai wallahi zai ga da duniya kawai bata lokaci akai sakan dai manzon Allah yace aljanna tana mantar da mutun dukkan rayuwar duniya na dadi sannan azabar wuta na sakan daya daga an sa mutun aka dago shi annabi yace duk dadin da yaji a duniya zai manta shi yasa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa ma fil janna min ad-dunya illa al-asma hadithin ya cikin baihaqi hadisi na 321 yace duk abun da yake aljanna bai yi kama da komai a duniya ba abinda kawai suka yi tarayya shine sunan in an ce maka aljanna akwai hurul ain to sunan irin na duniya ne shine kawai zaka tuna an ce matan aljanna an ce akwai matasa ghilman wadanda suke mukhalladun da makamantansu sai ka tuna cewa a duniya ma akwai matasa to sun yi tarayya ne kadai a sunan in aljanna aka ce maka akwai dakunan isa to kawai da sunan ya dace in an ce aljanna akwai zuma ko akwai madara ba fa irin ta duniya bane abinda kawai suka yi tarayya shine sunan kana cire sunan wallahi babu abinda suka yi kama da shi to wannan shine ribar bin Allah da manzansa shine wancan gidan aljanna za a ba mutum kuma aljanna babu doka free society ne aljanna babu wani jurisdiction ko legislation da za a ce an yi doka right honorable ayi hakuri wai da na kira legislation sai aka kalli right honorable speaker wato a duniya ne ake da legislation Allah zai ce ku yi ku bari amma muka shiga aljanna wallahi duk abin da kake so zaka aikata shi yasa kala rawai Allah ya ji kansa yace su suka shiga aljanna su ne mai aljanna yan giyan aljanna ne yace wallahi dan giya zai zama aljanna to kaga laifin sa me abin laifi a ciki ya hakura da ta duniya don ta lahira kuma ya je aljanna yace aljanna zai samu mota lafiyayya sai ya cire salansanta yayi ta danna ta tana kara yace manzon Allah yace wai su waye ne wannan sai a ce su kala rawi ne yace to mu na sa ne yaya iya da mu yace yaya iya da mu ba na sa bane a aljanna free society ne babu wani wai doka wai kar kai kaza je kai duk abin da kake so don babu cutar da wani daman a duniya ana legislation ne don ai protecting cutar da wani to a aljanna babu wani wanda za a cutar kawai za a more ne yadda ake bukata shi yasa aljanna in ka shiga dadin aljanna yafi karfin dan adam ya iya sanin sa shi yasa an kana ga ayoyin da Allah yake ba mu siffar aljanna zaka san aljanna aljanna ce wallahi ba duniya bace arama ba mai misalin aya daya ko biyu
yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin wa akwab وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
ده jazakumullahu khaira. Misali na farko cikin suratul Zukhruf ko aya ta 71. Allah ta'ala yake ce mana ita aljanna din yutafu ana musu tawafi a cikin ta da me bisihafin min zahabin wa akwab da ainihin trace da kofuna na zinare za a sa hurul aini da matasan aljanna suna zuwa wajen yan aljanna ana sabin din su irin yadda ake sabin manya a duniya to shi wannan plate din na zinare ne tunda a duniya an haramta mana cin abinci a plate din duniya na zinare muka kiyaye to mun je aljanna da shi za a zo da shi plate din zinare ne kofunan da za a tari yan aljanna da shi shi ma na zinare ne kuma a cikin ta ma tashtahi al-anfus dukkan abun da rai take so a aljanna akwai shi in ka sawwara wani irin jin dadi da kake so daga ka sawwara sai a zo maka da shi kana zauna sai ka ce kana sha'awan jirgi mai kama da haka wanda zai rika tafiya upside down sama ka tafi sama ka sauko to a wurin malaki za su kawo maka irin wannan jirgin in ka ce kana son jirgi na kai kadai ne mai ɗakin bacci a ciki mai kaza da kaza mai talabijin da kaza da kaza wallahi kana bude ido sai ga an kawo maka shi gaba gare ka wata lazzu ayun duk abin da zai faranta ido in ka ce kana so ka gani ko menene aljanna za a kawo maka shi kuma Allah ta'ala yace wa antum fiha khaliduna kuma ku a cikin aljanna za ku tawabbata ne dindindin a cikin aljanna babu ranar da za a fita a cikin aljanna an shiga jama'a ko a nan duniya ni'ima in ta kai ni'ima in ka shiga wani wurin ka fito sai ya gane kai ba kauye ne ai gida gida ne amma har ga Allah wani gidan ya fi wani kuma ko a duniya mota mota ce wata motar gaskiya ta fi wata yanzu in ka je kauye na fanta mika dauko wani gida a kauyen maybe kiransa bai wuce miliyan 5 ko 6 ba idan ka zo da shi nan Abuja ba zai gyara bandakin wani gidan ba bandaki dai ba zai iya yi ba akwai bandakin da an kashe masa sama da 20 miliyan naira kaga gida a wani wuri da aka kawo a wani wurin kuma ba zai gyara bandaki faya ɗaya ba wata motar yanzu in ka je ka naira miliyan 2 zaka saye ta har ga Allah akwai wata mota da kudin sabis din ta yafi miliyan 2 to wannan fa tun a duniya ba ba fa je lahira ba a duniyar a cikin kasa daya amma mun ga ababen daban-daban suke wani agogon naira 10,000 ka saye shi har ga Allah wani in ka ji kudin sa agogo ne sai a ce maka dala miliyan 5 aka saye shi sunan su daya amma har ga Allah ka san ba iri daya bane ka tabbatar ba iri daya bane yanzu ba wai fa aljanna ba gida ne a duniya za a gina ko a yi hotel jama'a akwai hotels a duniya in ka kalle su ka kalli gidan da kake rayuwa in ka je ka kwana sai ka dawo memory ya zauna maka shekara 10 baka manta shi ba saboda dukkan gidanka in ka je ka ga yadda aka tsara wani hotel ka san yafi karfin sa to kuma wannan fa ba fa a duniya ba aljanna Allah yake magana ginin da tsarin na Allah ne da mala'ikunsa ba dan adam yayi ba yanzu the most expensive hotel a duniya yana Las Vegas a America why what happens in Vegas stays in Vegas to shine the most expensive hotel a duniya sunansa the Embassy Suite Sky Villa ba a bada hayan kwana daya sai kwana biyu mafi kankantan apartment iya da rooms guda biyu da dan karamin swimming pool da kuma dan wurin exercise in ka biya kwana biyu mafi kankantan sa shine dala 200,000 48 hours za ka biya akalla kudin da yake kusan naira miliyan 300 a kwana biyu amma yau idan ka shiga kauyenmu sai ka samu wani hotel din naira 10,000 ne kwana daya wani ya ce 300,000 ni dai ban san na 300,000 ba amma dai na 10,000 na san shi wannan hotel shine the most expensive a duniya kai ko anan Africa akwai hotel anan Marrakesh a Morocco sunansa the Grand Riad R-A-A-D Riad kwana ɗaya yana kai $55,000 to $60,000 roughly kana biyan naira miliyan 80 ka je ka kwana ɗaya 24 hours to wannan fa jama'a a duniya ne mu tambaye kanmu to yaya kuma aljanna take da Allah in dai wannan a duniya ne aka yi wannan kuma baya ga haka aljannan nan da Allah zai baka don Allah waye sai biya kudin ta don Allah wannan fa a dakin duniya ka kashe naira miliyan 300 in 2 days don Allah waye sai ya biya sakamakon zaman jin dadin aljanna in ba Allah ne ba mu kyauta ba babu wanda isa shi yasa ita aljannan kyauta ne in aka baka kuma karin dadi babu cefa ne ba biyan school fees babu biyan rent kuma da ikon Allah zaka yi kuligari babu tashin hankali gaji arma gyara zama to wannan a duniya kenan yayi ga aljanna kisa Allah yace jannatin tajri min tahti al-anhar kuma ita aljanna akwai korama dake gudana karkashin da arama wani korama
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار min asalin musaffa
jazakumullahu khaira wannan cikin suratul muhammad aya ta 15 Allah yace misalin aljanna dai alƙawari ga masu takawa fiha anharun min ma'in ghairi asin a cikin ta akwai ruwa akwai korama na ruwa wanda yake ba mai zartsi ba mai dadi ne na farko sunan ruwan duniya ne kawai ya dace da ruwan aljanna bayan nan babu inda suka hada alaka sannan wa anharun min asalin min labanin lam yataghayyar ta'amu akwai kuma korama na nono wanda dandanan bai canja ba ibnu usaymin rahimahullah tafsirin wannan aya yace wannan korama na nonon ba irin nonon rakumi ne ko kuma na saniya da muke sha a duniya ba nono ne na musamman na aljanna sai na uku wani korama wa anharun min khamrin ladhatin lisharibina sannan akwai korama na giya mai dadi ga mashaya irin wanda kala rawi Allah ya ji kansa yake bukata kenan so da haka yin sai ka zaba kai dan ruwa zaka zama aljanna ko dan nono ko kuma dan giya ko dan zuma arama ne zaka zaba
dan duka ne
arama dan duka kaji sannan arambomi da son kai wai shi duka hudu zai hada wato zaka zama kai ne asalin ci dukan aljanna kenan a aramomi kenan so sadan wa anharun Allah yace min asalin musaffa akwai zuma tatacciya ba wai zuma ce ta kudan zuma ba ita zumar ta aljanna ne sunan ne kawai ya dace da na duniya wadannan korama duka Allah ta'ala ya ba mu su kuma babu gaba babu kiyayya babu hasada duk aljanna ba wani da zai saka gaba da kiyayya kace ya dame ka wallahi hasada ta ya wallahi babu hasada aljanna kowa yana son kowa a gidan aljanna ne Allah yace khalidina fiha a cikin aljannan za su zauna su dawwama kuma an shiga har abada ne khalidina fiha abada zaka kawo mana misalin ayati da taka abada aranma
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا
وانا تكين سورة الطلاق يدنكو آية تقوم شاد يتبيو دقا كرشكو kaga muhallu shari ce khalidina fiha abada kalmar abada ke bayyana duk wanda ya shiga aljanna ba a fita ita wuta ana iya shiga wasu su fita wasu su dawama mai imani duk kankantan kwatankwacin imani yana iya shiga wuta yayin remedial ko prelim sai daga ba a fito da shi a kai shi aljanna amma ita aljanna duk wanda ya fara da shigar ta to ba ran da zai fita ba a tsufa ba a gajiya ba ta zama boring kwata-kwata in ka shiga aljanna daga nan dindin ne ba a fita Allah ka ba mu aljanna shi yasa Allah ya ce abada qad ahsana Allahu lahu rizqa wato Allah ta'ala ya kyautata arziki ka shiga aljanna jama'a abinda Allah ya ce an kyautata arzikinsa akwai mai kokonto dan Allah yanzu ko manyan duniya ne shugabannin manyan duniya suka ce kai wannan abu ya kyauta ta ai ka san iyaka ne a jin dadi to bari Allah da kansa anan yace wannan arzikin ya kyauta ta yayi kyau kuma ahsan yace kalmar ahsan ya kawo shi da mubalaga wato kyan ma na hakika ne inji Allah aljanna Allah ta'ala ka bamu aljanna Allah ka bamu aljanna da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu kuma Allah yace wa zalikal fawzul azim wannan rabo ne wanda yake mai girma wallahi jama'a duk wanda ya shiga aljanna ya rabauta duk wanda ya shiga aljanna ya samu rabo wanda yake mai girma rabautuwa shine ka shiga aljanna ka kauce wuta in Allah ya bamu aljanna har ga Allah ni guta ko kallo ba zan je ba duk da aljanna an yi bayani cewa dan aljanna yana iya kallon yan wuta to a ran man akwai window wuta a aljanna ni na wazan kulle ne ko kallo ba zan yi ba wallahi na hakura in dai za a ga in wuta na hakura aljannan nan mu za mu zauna kuma ba fita a cikin ta yawo saboda me Allah da kansa yace rabo ne mai girma akwai aya akan wannan ko babu a bamu misali din akwai
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ شِنَ مُحَلُّ شَاهِدٍ شِكِنْ آلِ إِمْرَانَ آيَةَ نَوَى 185 Allah ya maka albarka ta dace haka ne 185 daidai ne muhallu shayd Allah ya ce fa man zuhziha anin nari wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz haqiqa ya rabauta duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shi aljanna ya samu rabo jama'a ko a duniya aka yi mummunan hatsarin jirgin sama ka fito lafiyar ka karau ba abin da ya shafe ka mai ake fada wane ya auna arziki ai maganar da mai sunan babana ya tsoron nan yake ne gabanin azumi cewa idan kana tafiya a keke ka fadi kai hatsari sai a ce Allah ya sa bai kurje ba in kana tafiya a mashin ko mota ka fadi sai ya ce Allah ya sa a ce bai karye ba a mashin a mota sai Allah ya sa a ce Allah ya sa bai mutu ba in a jirgi ne sai a ce Allah ya sa a samu gawarsa wato wai kai hatsarin jirgin sama a samu gawarka a hada waje daya a mata wanka a yi sallah a ce ga kabarin wane wai wallahi rabauta kai wai arziki ne a samu gawarka a hada a jirgi sai a ce Allah ya sa a samu gawar wato kaga shi mai keke kurjewa ake mai mota mai mashin sai a ce Allah ya sa bai karye ba mai mota sai a ce Allah ya sa bai rasu ba amma jirgi sai a ce Allah ya sa a samu gawar ai kaga mai keke ba a cewa Allah ya sa a samu gawar in yi hatsari amma jirgi sai a ce Allah ya sa gawar a same ta dai a samu dai a zo a mata likafa ne a yi sutura a sallace ta a kai ta makabarta wato wai a samu gawarka a hatsarin jirgin sama ma rabautuwa kai to in dai wannan rabo ne yaya ga wanda ya je lahira yana kallon wuta aka ce ba taka bane shiga aljanna dan Allah wannan rabo kai wannan in dai a duniya samun gawarka a hade ba ta kakkarye ba ta kone ba wai rabautuwa ne yaya ga wanda ga wuta aka ce je aljanna ita wutan lahira fa yadda manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya fada wanda nayi magana a baya yana magana wannan aya ta Ali Imran ta 185 fa manzu zai anin nar yace wutan lahira ta kan zo ta jahannama tana da 70,000 zimam wato tana da linzami guda 70,000 akowa yace ma a kulli zimam 70,000 malik yajrunaha akowana linzami dai belt guda daya mala'ika 70,000 ne ke rike da ita wato belt 70,000 kowane dai mala'ika 70,000 in kai computing zaka ga mala'ika biliyan 4 da miliyan 900 ne suke jawo jahannama suna jaye ta fisge ta jasu su jawo ta mala'ika daya zai iya zuwa ya kalli wannan universe da muke ciki ya mai da ita upside down kwaya ɗaya annabi yace yana iya daukan duniya ya maida samanta har kasa yana bayani a ayar farkon suratu fatir yace daren da aka isra'i da mi'raji da ni mala'ika jibril ya zo da fukafuki nawa yace kwaya ɗaya bude ta da dukkan sansanin sama 599 reserve ne waɗannan su ba san sabon Allah muka taimaka kanmu muka taimaka in dai waɗancan halittun suna bin Allah ni da kai kuma dan mun sabi Allah ba mu bi Allah tamu a halittun Allah wa yake tamu yanzu wannan fa kasar da muke kanta a in ka duba sun rana halitta ce ta Allah baiwar Allah ne ta ninka in ka dauki asalin volume dinta zaka saka kasa sau miliyan 1,300 a cikin ta kuma bata cika ba in zaka yi empty dinta ka mai da ita kwariya sai ka saka 1.3 size na kasa gaba ɗaya a cikin rana bata cika ba 1.3 million da duk kasar nan ranar bata cika ba na duniyan gaba ɗaya ka dauke ta dukkan duniya the land the ocean sai ka saka 1.3 million bata cika ba Allah ta'ala yana da tauraro guda daya da ya halitta astronomers suka ce so 12 billion times nan karana wannan a ilimin duniya ma tukunna 12 billion times ba fa million ba so da Allah yau idan muka sabi Allah wa muka cutar bin Allah da muka yi don kanmu ne sabi Allah kanmu muka cutar Allah ta'ala ya bamu ikon bin sa da shi cutar da kanmu ya kuma sa mu shiga cikin bayan da suka masa bi dukkan rayuwar duniya shine a shiga aljanna in ba a samu an yi asara duk da right honorable Tajuddin M. Abbas ya nuna ba bukata amma dai zan kira shi ya hakuri ya zo ya ganinku yau dama ce tun da ka shigo ɗakin Allah albarka su ga right honorable speaker to ai rahama ce da kuma ƴan uwantaka ne a zo a gaisa da su insha Allah ta'ala insha Allah ba shi a yazo kujera a rama ba shi taka bismillah speaker a zauna din ba komai ba komai ya fi ko to ba da bismillah a zauna a tawo ka zauna ba ko Allah sarki